بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كان متشابه وتر رمضان شكرة دبيو هجرة من زنزيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da uku ga watan hudu shekara ta 2023 shekarar miladiya. Zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a wannan unguwa ta Mutawusawa a garin Kano. Darasin manajiya idan ba a manta ba mun fara karatu ne a cikin aya ta 52 zuwa 54, ayoyi guda uku wanda muka ce suna da alaka da juna. Mun fara sharhi da bayanan su kuma lokaci muka dakata, yanzu mu maimaita su insha Allah ta'ala sai mu dora daga inda muka dakata. Mai Allah ya ji.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
نعم. الله سبحانه وتعالى يتي وما أرسلنا من قبلك من رسول بما أيكو ونمنزوك فنكب يا رسول الله ولا نبي كون النبي إلا إذا تمنى فاتي دلوكة ديي كراتو ألقى الشيطان في أمنيته شيطان ينا جيف وسواسي أتكين كرات الناس فينسخ الله ما يلقي الشيطان سي الله مدوككين سركي يشافي يتفير دا أبند شيطان يجيف نوسواسي أتكين كرات ونن النبي ثم يحكم الله آياته سنن سي الله مدوككين سركي يتبتر دا آيو ينسى والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى shine masani mai cikakken sani, hakimun mai hikima wacce ba ta da iyaka. Yan uwa, kamar yadda bayani ya gabata jiya, muna cikin tafsirin wannan aya ne lokaci yayi abubuwan da muka fada jiya shine muka ce malamai sun yi wannan aya fassarori guda biyu musamman lafazin at-tamanni da yazo a cikin ayar wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da tamanna anan wajen shine karatu ma'ana al-qira'atu babu wani manzo ko annabi da Allah ya aika shi kafin ka ya rasulullah sai ya kasance duk lokacin da yayi karatu sai shedan ya jefa waswasi a cikin karatun nasa idan yayi karatu dan shiryar da mutanen sa dan fadakar da su dan dora su a hanya sai shedan ya jefa waswasi a cikin wannan karatun yayi kokarin kange su daga fahimta ko sauraron abinda wannan annabi ya karanta yayi kokarin sa su a cikin wata hanya ta daban ba hanyar da annabin yake so ya dora su akai ba yayin da muka yi fassara ta biyu muka ce wasu malaman tafsiri suka ce tamanniya nan a matsayin ma'anarsa da aka fi sani shine buri babu wani annabi ko manzo da Allah madaukakin sarki ya aika kafin ka face sai ya kasance duk lokacin da yayi buri me buri anan wajen shine burin mutanen sa su hau hanya madaidaiciya su shirya duk lokacin da yayi wannan buri alqa ash-shaytanu fi umniyatihi sai shedan ya jefa waswasi a cikin burin wannan annabi ya kange ya hana mutane su fahimci abinda annabin yake so ya isar musu yayi kokarin juyar da kwalan su su ki dauka su yi amfani da abinda annabin yake karantar da su to malami sun yi wannan fassarori guda biyu sannan aje idan ba a manta ba mun kawo qissatul gharaniq wata kissa da yawa daga cikin malamai sukan kawo ta domin fassara wannan ayar cewa annabi kira da aminci sa'ar tabbata a gare shi yana karanta alqur'ani lokacin da aka saukar masa da suratul najmi da yazo daidai fadin sa subhanahu wa ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra sai shedan ya jefa wasu kalmomi a harshen annabi sai annabin ya fada ba tare da yayi aune ba sune tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja wanda tun ajiya nayi bayani cewa kissa ce batacciya bata da asali malamai sun yi kokari kware da gaske wajen nuna wannan kissa bata da inganci ta fuskar isnadi da ta fuskar matani dukkanin ta bata da inganci saboda haka abinda muka tabbatar a tafsirin wannan ayar shine Allah madaukakin sarki yake ga annabin sa domin ya lallashe shi domin ya kwantar masa da hankali bisa ƙaryata shi da mutanen sa suke yi bisa kaucewa hanyar da yake kokarin dora su akai da suke yi Allah ya ce masa ya kai wannan annabi mai girma ba mu taba turo wani manzo ko annabin da yazo kafin ka ba face sai ya kasance duk lokacin da wannan annabi yayi yunkuri yayi kokari ya karantar da mutanen sa wahayin da Allah madaukakin sarki ya saukar masa to shi kuma akwai shedan a gefe sai shedan ya yi kokarin sanya waswasi a cikin abinda annabin nan kowannen manzo ya karantar da mutanen sa ce wannan Allah madaukakin sarki yana ga yawa annabin sa ne dan ya lallashe shi dan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya san cewa ashe irin kaucewa da juya baya da rashin yarda da mutanen sa suke yi ba akan su aka fara ba kan sa farau ba duk annabawan da Allah madaukakin sarki ya turo kafin sa su ma haka ta fara akan su lallashi ne kenan amma sai Allah madaukakin sarki yace fayansakhullahu amma Allah baya barin wannan abin da shedan yake jefawa na waswasi a zukatan bayin Allah sai Allah ya goge shi sai Allah ya share shi sai Allah ya tafiyar da shi saboda haka sai ya tabbatar da ayoyin sa tabbatattu da annabin ya karanta sai mu'mine su yi aiki da su sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da su shine Allah madaukakin sarki ya ce wallahu lalle Allah madaukakin sarki alimun masani ne hakimun kuma mai hikima ne to aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki yayi bayanin dalilin da yasa yake barin wannan waswasi na shedan yayi tasiri a zukatan mutane mutane kala biyu ne ko dai waɗanda suka yi imani ko wanda ba su imani ba to dukkanin su idan shedan idan annabi ya karanta ayoyin sa ayoyin Allah madaukakin sarki shedan yana jefa waswasi a zukatan su to amma sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana dalilin da yasa yake barin shedan yayi tasiri wajen waswasin shine dan jarraba kamar yadda zamu zo mu ji a cikin wannan aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki yace li yaj'ala ma yulqi ash-shaytan dan Allah madaukakin sarki ya sanya wannan abin da shedan yake jefawa na waswasi fitnatan ya kasance fitina ya kasance jarabawa lillazina ko fi qulubil lillazina fi qulubihim marad ga waɗanda zukatansu akwai rashin lafiya wal qasiyati qulubuhum da kuma waɗanda zukatansu sun kekashe sun bushe wa innal zalimina lallai azzalimai Allah madaukakin sarki yace la fi shiqaqin suna cikin sabani ba'id wanda yake manisanci a wannan aya ta biyu daga cikin waɗannan ayoyi guda uku Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa li yaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan Allah madaukakin sarki yana sanya wannan waswasi da shedan ya jefa a cikin karatun annabi ya zamto fitina ga nau'in mutane guda biyu nau'in mutane guda biyu fitinar su bata da kyau nau'in mutane guda daya fitinar su mai kyau ce waɗanda fitinar su bata da kyau su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ambata a wannan ayar da muke ciki shine dan Allah ya sanya abinda shedan yake jefawa ya kasance fitina lillazina fi qulubihim marad ga waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya wal qasiyati qulubuhum da kuma waɗanda zukatansu suka kekashe suwaye zukatansu akwai rashin lafiya suwaye allazina fi qulubihim marad shine malaman tafsiri suka ce su ne zuciyar da take kunshe da munafinci da shakka da kafirci zuciya da take kunshe da munafinci da shakka da kafirci a qur'anance idan Allah subhanahu wataala yace allazina fi qulubihim marad wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya a ciki galibi mutane nau'in mutane guda biyu ake nufi su ne galibi ake nufi waɗanda akwai rashin lafiya a cikin zukatansu nau'i na farko su ne munafikai wanda galibi a cikin alqur'ani idan aka bayanin rashin lafiyar zuciya da su ake dan babu mafi girman rashin lafiya zuciya ta rinka shakka ta rinka kokanto game da tabbatar Allah subhanahu wataala game da sakon da Allah ya turo annabawansa da shi dama shi zuciyar munafiki zabzaba take yi zabzaba shine raba wuta ta kawo ta dauke ta yadda ta karyata ta yadda ta karyata haka take haka zuciyar munafiki take sun boye kafirci a cikin zuciyarsu sun bayyana imani a fatan bakinsu to waɗannan su ne munafikai su ne wanda Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin suratul baqara fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada Allah madaukakin sarki yace dama akwai rashin lafiya a cikin zukatansu ta shakka abinda fa annabi ya zo da shi ba fa yadda suka yi da shi ba abinda annabi yake karantar da su suna da kokonto a cikinsu Allah yace fazadahum Allahu marada sai Allah ya kara musu rashin lafiya wannan munafikai kenan shakka ko kuma rashin lafiya ta biyu da Allah madaukakin sarki yakan yi amfani da kalmar rashin lafiya a zuciya a cikin alqur'ani ita ce rashin lafiya mutumin da yake da sha'awa a cikin zuciyarsa rashin lafiya da ta kunshi sha'awa sha'awar zina sha'awar neman maza sha'awar neman mata wannan duk Allah madaukakin sarki ya kira shi da me da rashin lafiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa Allah madaukakin sarki yace da matan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fala takhda'na bil qawli ya ku waɗannan mataye masu girma masu matsayi wanda babu irin ku fala takhda'na bil qawli kada ku rinka sirantar da maryam ku kuna feke maryaku kuna yin magana kasa kasa Allah ya ce da matan annabi kada ku ringa irin waɗannan maganganu ga mazan da ba naku ba sai Allah ya ce fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wanda a zuciyarsa akwai rashin lafiya sai wani abu mara kyau ya dirsa a cikin zuciyarsa dan akwai wanda su haka Allah madaukakin sarki yayi su suna da cuta ta sha'awa suna da rashin lafiya ta sha'awa a cikin zuciyarsu idan suka ji maryam mace ko suka ga mace to shikenan sai su shiga wani hali to abinda ake nufi da almaradu anan wajen shine rashin lafiya ta zuciya amma abinda ya shafi sha'awa sannan har yanzu akwai rashin lafiya a abinda malami suke ce masa amradul qawl amradul qalb ko afatul qulub rashin lafiyar zuciya abubuwan da suke lalata zuciya su ne abubuwan da suka shafi a hasada munafinci a jiji da kai girman kai a irin waɗannan abubuwan da gilli hikidi da sauran waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suke lalata zuciya nan da nan duk yadda zuciyar mutum take da tsarki matukar akwai waɗannan abubuwa a cikin zuciyarsa za su lalace to waɗannan abubuwan duk sun shafi rashin lafiya a cikin zuciya amma dai mafi girman rashin lafiya shine rashin lafiyar da yake na munafinci shine kuma aya take bayanin sa anan wajen munafincin ma kuma kala biyu ne akwai babban munafinci akwai karamin munafinci to ana bayani ne game da babban munafinci babban munafinci shine mutumin da ya koye kafirci a cikin zuciyarsa ya bayyana akasinsa har a fatan bakin sa kamar yadda na faɗa ɗan wannan shine babban munafinci shine mai irin wannan munafincin shi kafiri ne da shi da mai bautar wuta ko mai bautar gunki duk ɗaya suke akwai munafinci karami wanda shine munafinci na aiki munafinci na aiki annifaqul amali malami suke ce masa munafinci na aiki shine munafincin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jero mana shi a cikin hadisi idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama ghadara ko fajara to waɗannan su ne abubuwan da suke munafinci na aiki idan mutum ya magana ya ƙarya alamar munafinci ce amma ba munafinci na zuciya ba munafinci na aiki idan mutum yayi alƙawari ya saba shi ma alamar munafinci ce amma munafinci na aiki ba munafinci na itiqadi ba idan aka amince masa sai yayi ha'inci shi ma alamar munafinci ce idan aka yi husuma da shi yayi fajirci shi ma wannan alamar munafinci ce to duk wannan ba shine munafincin da yake fitar da mutum daga musulunci ba wannan idan mutum yana da irin wannan ɗabi'u sai dai ta istighfari yana neman gafara Allah madaukakin sarki kuma yayi iyayin sa duk yadda zai yi ya ga ya rabu da su dan matsala ne mutum ya mutu da waɗannan abubuwa akwai matsala eh saboda sai da annabi ya ce wasu abubuwa guda hudu wanda duk ya kasance ya tattara su gaba daya sai annabi ya ce kana munafiqan khalisan annabi ya ce tantagaryar tatatan munafiki ne kun ga akwai matsala a ce mutum tantagaryar tatatan munafiki ne wanda akwai matsala to shine wanda ya tattara waɗannan ɗabi'u guda hudu saboda haka idan mutum yana da su sai ya kware ya istighfari ya tuba kafin ya koma ga Allah madaukakin sarki to da Allah madaukakin sarki ya ce liyaj'ala ma yulqi ash-shaytan Allah ya bar waswasin shaytan ne domin ya sanya abin da shaytan yake jefawa a cikin zukatar mutane ya kasance fitnatan jarrabawa ce lilladheena fi qulubihim maradun ga waɗanda zukatansu akwai rashin lafiya kun ga munafikai ake nufi a nan wajen wal qasiyatu qulubuhum da kuma waɗanda zukatansu suka kekashewar zuciya wannan kuma siffa ce karan farko wanda yake fara shiga cikin ta sune kafirai kafirai su suke fara shiga cikin kekashewar zuciya dan aka ce zuciya ta kekashe ta bushe kenan ta rufe babu wani alkhairi da yake shiga jikin ta Allah ya tsare ku a ce zuciyar mutum ta rufe gaba ɗaya babu wani alkhairi da zai shiga cikin ta wannan akwai matsala shi yasa za ku ga Allah subhanahu wataala da ya tashi kamanta Yahudawa saboda Yahudawa kafircinsu ya fi kowanne kafirci kafirci suna yi wa Allah rashin kunya su zagi annabawa kai ba ma zagin annabawa Yahudawa suke ba kashe annabawa suke sun kashe annabawa da yawa Yahudawa kenan suna da zuciya mai tauri ke kasashiya Allah madaukakin sarki ce summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Allah ya ce da Yahuda summa qasat qulubukum sannan sai zukatanku suka kekashe suka bushe fa hiya kal hijarati zukatanku suka zamto kai ka ce dutse ne saboda tauri aw ashaddu qaswa kai barma zukatanku sun fi dutse kekashewa sai Allah ya ce me dalili saboda fa inna min alhijarati lama yatafajjaru min alanhar wa inna min halama yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma wa inna min halama yahbitu min khashyati Allah Allah ya ce daga cikin dutse fa daga cikin duwatsu da kuke gani akwai dutsen da yake tsagewa ruwa ya rinka fitowa ta cikin sa saboda tsoron Allah dutse ne za ku ga ya tsage ruwa yana fitowa daga cikin sa duk wanda ya sai inda duwatsu suke za ku ga akwai dutse na amma ruwa yana fitowa daga cikin sa wanda duke yake ya taba rayuwa inda yake akwai duwatsu ko ya taba kai ziyara inda yake akwai duwatsu irin su Bauchi su Jos da sauran irin su Taraba da sauransu arewaci ma nake magana zai ga irin waɗannan abubuwa ga dutse iya dutse amma ruwa na fita yana tsattuwa daga cikin sa wa inna min al-hijrati lama yatafajjaru minhu al-anhar yana tsattuwa daga cikin sa Allah ya ce wa inna minha daga cikin duwatsu lama yashaqqaqu akwai wanda yake tsatsagewa fa yakhruju minhu al-ma ruwa ya rinka fitowa daga cikin sa wa inna minha daga cikin duwatsu lama yahbitu akwai wanda yake gangarowa daga inda yake min khashyati Allah saboda tsoron Allah saboda haka Allah madaukakin sarki ya kwatanta zuciyar Yahudawa cewa ta fi kekashewa sama da duwatsu saboda haka idan aka ce kekashashiyar zuciya wanda take fara shiga cikin karkashin masu kekashewa zuciya sune Yahudawa to malamai suka ce musulmi ma wanda ba arne ba wanda ba kafiri ba akwai ayyukan da idan yana yin su zuciyarsa ya ta kekashe tare da cewa kekashewar zuciyarsa ba ta kai shi zuwa ga kafirci ba amma dai zai kasance alkhairi ya daina shiga cikin zuciyarsa Allah ya tsare mu saboda haka malamai suke ambatar wasu abubuwa daga cikin abubuwan da suke jawo kekashewar zuciya daga ciki suka ce akwai alghaflatu an zikrillah mutum ya gafala game da ambaton Allah madaukakin sarki mutum ya daina ambaton Allah mutum kawai duniya ya sa a gaba rayuwa kawai shirme sharholiya wasa ba shi da lokacin da zai zo na ya karanta alqur'ani yayi tasbihi yayi tahmidi yayi hawqala ya karanta salatin annabi ya karanta duk abin da zai sanya masa zuciyarsa ta yi fari ya kasance zuciyarsa ta dan sassauto ba shi da wannan lokacin ambaton Allah ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke sa zuciya ta yi laushi duk mutumin da yake yawan karatun alqur'ani bari in ba ku wani sirri duk mutumin da yake yawan karatun alqur'ani karatu na tadabburi karatu wanda yake dauke da tadabburi da sanin ma'anonin alqur'ani za ku zuciya tana da laushi yana iya control din zuciyarsa lokacin da ransa ya bace shi sai Allah madaukakin sarki yace law anzalna hadha alqur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah Allah ya ce kun ga wannan alquran da kuke gani idan da an saukar da shi akan dutse duk taurin dutse la ra'aitahu khashi'an mutasaddian da sai kaga dutse ya risna ya tsatsage saboda tsoron Allah madaukakin sarki duk taurin abu idan alquran ya shiga cikin sa sai ya lausasa shi ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo zuciya kekashewa shi ne rashin ambaton Allah madaukakin sarki saboda haka mu dage da ambaton Allah daga cikin abubuwan da suke jawo kekashewa zuciya akwai kasratul ma'asi shi ne yawan saban Allah madaukakin sarki ya kasance mutum kaushe wa kansa list ya yi wa kansa timetable na saban Allah madaukakin sarki idan ya fita daga wannan zai fada wancan idan ya fita da wancan zai fada wancan Allah madaukakin sarki ya ce fa'iza faragata fansab akan aikin alkhairi shi sai kasance fa'iza faragata fasab duka akan aikin sharri ne da ya fita daga wani aikin sharri zai fada wancan yana gama wannan sai ya leƙa wancan da ya fita shi ina ga sharri ina sharri yake shi yake nema to dan mutumin da ya kasance yana yawaita ayyukan sabo zuciyarsa tana kekashewa alkhairi yana daina shiga cikin ta daga cikin abubuwan da suke jawo kekashewa zuciya ƴan uwa akwai at-tafrid fil fara'id mutum ya rinka sakaci da farillai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya farlanta wa mutum na wajibi mutum ya rinka sakaci yana wasa da su baya kiyaye su shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce da Yahudawa fabima naqadhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya Allah ya ce fabima naqadhihim mithaqahum a sakamakon warware alƙawaran annabawa da suka rinka yi na abubuwan da aka farlanta musu su yi watsi da su ba za su aikata ba Allah ya ce la'annahum muka tsine musu albarka waja'alna muka sanya qulubahum zukatansu qasiya ke kasassu so da kan uwa wasa da farilla shi mana ɗaya daga cikin abin da ke jawo me kekashewar zuciya daga cikin abubuwan da suke jawo kekashewar zuciya uwa akwai tulil amali dogon buri abin da ya mana yawa kenan yanzu dogon buri mai yawa mutum yanzu ba shi da aikin yi amma kuma yana target din gidan miliyan 15 gidan miliyan 100 bai samu sana'ayi ba amma motar miliyan 10 yake hangowa ita zai siya dogon buri to duk inda dogon buri ya shiga cikin zuciyar mutun ya hadu da kwadayi to yana sa zuciya ta rinka kekashewa saboda haka kowa ya rinka kallon gaban sa daidai gurgurdan inda zai iya gani inda idan sa zai iya gani mutun ya daina dogon hange wannan ba daidai bane daga cikin abubuwan da suke jawo kekashewa zuciya yan uwa akwai mukhalatatul fusad shine cakuduwa da mutanen banza ya kasance baka da abokai sai mutanen banza ina wane yake in aka je wajen mutanen maza za a same shi ina wance take in aka je kawayenta ba mutanen kirki bane inda take zama inda take hira kawayenta a makarantar boko kawayenta a makarantar islamiya duk inda aka ganta kawayen da za a ganta ke waye da ita ba mutanen kirki bane to wannan na daya daga cikin babban abin da ke taka rawa wajen lalacewar zuciya da bushewarta to duk inda zuciya kuma ta bushe ta lalace to babban abin da yake faruwa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mutun yayi zinubi guda daya sai ayi dugo guda daya baki a cikin zuciyarsa akan zuciyarsa idan ya tuba sai a shafi idan bai tuba ba ya ƙara yin wani zinubi sai ya ƙara yin wani dugo guda daya akan zuciyarsa ita zuciya da take kaida ta farace sal yadda kika ga farin yadi alawayyo lokacin da aka so shi fari bat babu wani alamun baki baki ko zane-zane ko jirwaye-jirwaye a jikinsa fari bat haka zuciya kowane ɗaya daga cikin mutake kafin ya fara afkawa cikin aikin sabo to amma da mutum ya yi sabo sai Allah maɗaukakin sarki ya sa a ɗaga ɗugo guda ɗaya akan zuciyarsa baƙin ɗugo idan ya tuba sai a goge idan bai tuba ba sai a ƙara ɗuga wani in ya ƙara yin wani to bai ankara ba yana yin zunubi ana ɗagawa sai zuciyar ta koma baƙaƙirin gaba ɗayanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce karshe sai zuciyarsa ta kasance kalkuzi mujakkiya kamar rufaffen kofi ta yadda alkhairi ba ya shiga cikinta idan aka samu kofi ko kwano sai aka rufa shi sai aka zuba ruwa a ciki ruwa ba zai shiga ciki ba to haka zuciyarsa ta kasance alkhairi ba ya shiga cikinta Allah ya kiyaye to waɗannan su ne ɗaya wasu daga cikin abubuwan suna da yawa amma waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke jawo mai kekashewar zuciya saboda haka da Allah madaukakin sarki ya ce lil ladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum da masu kekashewar zuciya wanda kamar da na ga mana wanda suke fara shiga cikin kekashewar zuciya na farko su ne kafirai sannan wanda ya aiki irin nasu sai Allah madaukakin sarki ya ce wa inna adh-dhalimina lallai az-zalimai lafi shiqaqin ba'id suna cikin sabani manisanci ka'idar yadda lamarin Allah madaukakin sarki yake akan bayansa shine duk wanda ya kauce wa hanyar Allah da manzansa to dole ne ka same shi a cikin sabani kala-kala duk wanda bai bi Allah ba bai bi wahayin da Allah madaukakin sarki ya sauko da manzansa ba to dole ne ka same shi a cikin sabani shi kansa abin da ya yarda da shi ya bi zaka samu bashi da tabbas a kansa shi sa Yahudawa lokacin da suka kafirce wa manzanninsu suka kikkarbar sakonnin annabawansu sai ya kasance sun rabu kashi-kashi har kashi 71 nasarar da suka zo bayansu suka saba wa annabawansu da manzanninsu suka ƙi karɓar wahayin Allah maɗaukakin sarki su ma sai suka rabu kala-kala kowa ya ja nasa sai da suka rabu har gida 72 mu ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake gaya mana cewa za mu rabu gida 73 me yasa za a rabu saboda kaucewa gaskiya saboda ka'idar Allah madaukakin sarki ita ce fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in dai za su juya baya game da abinda Allah ya zo da shi game da abinda manzo tsira da aminci tsara tabbata a garshi ya zo musu da shi za su tsinci kansu a cikin sabani ba za su taba haduwa akan abu guda ɗaya ba Allah madaukakin sarki ce wa inna adh-dhalimina lillahi adh-dhalimai la fi shiqaqin ba'idin suna cikin sabani wanda yake manisanci sai Allah madaukakin sarki ce wal ya'lam alladhina util ilma kuma Allah madaukakin sarki ya bar wancan waswasi na shedani ne yana yin ya jefa waswasi a cikin zukatan mutane Allah ya kyale shi ne wal ya'lam alladhina domin waɗanda suke utul ilma ma'abuta ilimi su sani cewa annahu alhaq cewa alqur'ani gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka wahayin da Allah madaukakin sarki ya sauka wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaskiya ne babu shakka ko kwanto daga ubangijinka yake shine annahu alhaq min rabbika fayu'minu bihi hakan sai yasa su imani da alqur'ani fatukhbita lahu qulubuhum sai zukatan su su kara samun nutsuwa su kara samun tawabu Allah ce wa inna allaha lallai Allah madaukakin sarki lahadil ladina amanu yana shiryar da waɗanda suka yi imani ila siratin mustaqim zuwa tafarki wanda yake madaidaici wannan aya ta uku ita kuma sai ta ware zuciya ta ƙarshe ita ce zuciyar mu'minai zuciya guda biyun farko da aya ta bi ta ambata shine zuciyar munafikai da zuciyar kafirai fi qulubihim maradun zuciyar munafikai kenan wal qasiyatu qulubuhum zuciyar kafirai kenan to sai zuciyar mu'minai sune wal ya'lamu alladhina util ilma annahu alhaqqu min rabbika fayu'minu bihi ma'ana idan shedan ya jefa waswasi idan muka dawo farkon aya wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi idan shedan ya jefa waswasi a cikin karatun annabi to sai mutane su rubu gida uku kashi guda biyu da masu rashin lafiya a cikin zuciyarsu munafikai kenan da kafiran da zuciyarsu daman kafirci ne tsantsa a cikin ta sai su bi wannan waswasi na shedani sai su bata sai su batar sai kuma su sabani a tsakanin su sai kuma mu'minai sai Allah madaukakin sarki ya shafe ya tafiyar da wannan waswasi na shedanu na shedan a cikin zukatansu sai su karbi sakon annabawa sai su yi aiki da shi sunu utul ilm ma abuta ilimi abinda ake nufi da ilimi ana shine ilimin wahayi ilimin da Allah madaukakin sarki ya saukarwa da annabin sa annabi isar zuwa ga mutanen sa wannan shine ilimin da ake nufi saboda haka malamai suke cewa anan Allah subhanahu wataala wadannan ayoyi ya raba zukata gida uku akwai zuciyar mu'minai ita ce alqalbul mukhbita alqulub al mukhbita zuciya nitsatsu masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki sune zukatan da Allah madaukakin sarki ce ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati irin wannan zuciyar Allah madaukakin sarki zai ce mata ya ayyatuhan nafsul mutmainna yake wannan rai wacce take nitsatsiya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ki koma zuwa ga ubangijinki kina mai kina abar yarda ga Allah subhanahu wataala to ita ce zuciya nitsatsiya kenan sai zuciya ta biyu ita ce zuciyar kafirai bushashshiyar zuciya kenan wanda babu alkhairi a cikin ta sai zuciya ta uku ita ce zuciyar munafikai waɗanda su kuma raba wuta suke yi su sun shigo a cikin addinin musulunci amma kuma addinin musuluncin bai tabbata a cikin zuciyarsu ba ba su yadda da abin da addinin musuluncin ya zo da shi ba ba kuma su yadda da manzan da addinin musuluncin da manzan addinin musuluncin ba ba su yadda da wannan ba to waɗannan su ne zukata guda uku da Allah madaukakin sarki ya raba mana a cikin waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta na'am sai Allah ya ji
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yazalul ladina kafaru waɗanda suka kafarta ba za su gushe ba fi miryatin a cikin shakka da kokwanto minhu game da shi alqur'ani da Allah ya so kan maka ya rasulullah hatta ta'tihumus sa'atu har sai lokacin da alqiyama ta zo musu bagatatan ba zato ba tsammani aw ya'tiyahum 'adhabu yawmin aqim ko kuma azabar wani yini bakarari ta zo musu Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa la yazalul ladina kafaru waɗanda suka kafirta fa ba za su gushe ba
fi miryatin a cikin shakka da kokwanto minhu game da alqur'ani wannan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar maka ya rasulullah waɗannan kafirai da Allah madaukakin sarki bai kaddara shari'a a cikin zukatan su ba bai kaddara karbar gaskiya a cikin al'amarin su ba gaba ɗaya farkon sa da ƙarshen sa to ba za su taba gushewa ba fi miryatin a cikin shakka da kokwanto game da alqur'ani idan dai za a karanta alqur'ani to za su faɗi bakan magana a kansa za su suka a kansa zuciyarsu za ta yi musu shakka da kokwanto game da alqur'ani Allah madaukakin sarki ce ba za su gushe ba a cikin wannan shakka da kokwanto game da shi hatta ta'tiyahumus sa'atu ƙarshe kenan hatta al-ghaya har sai lokacin da alkiyama ta zo musu suna cikin shakka da kokwanto ba su ankara ba ba su yi aune ba sai alkiyama ta fama shikenan an makara kenan da zarar alkiyama ta zo kuma shikenan babu zancen tuba babu zancen imani babu zancen komawa ga Allah madaukakin sarki aw ya'tiyahum ko kuma ya'tiyahum azabu yawmin aqim wani yini azabar wani yini bakarare ta zo musu as-sa'atu kamar yadda malamai suka ambata ita ce ranar tashin alkiyama kamar yadda wannan alam ne daga cikin sunaye na tashin alkiyama as-sa'a shine lokaci ba'ala kamar wani babu kamar babu wani lokaci ne tabbatacce a cikin lokuta kamar lokacin tashin alkiyama saboda shi abu ne da babu shakka a kansa babu shakka ko kwanto a kansa to ba za su gushe ba suna shakka a ciki da kokwanto akan alqur'ani har sai lokacin tashin alqiyama ya kan musu aw ya'tihum azabu yawmin aqim ko kuma yini bakarare azabar wani yini bakarare ta zo musu me ake nufi da azabar yini bakarare abinda da aka sani da bakarare ko bakarariya ita ce matar da Allah madaukakin sarki bai kaddara tana haihuwa ba sai a ce mata bakarariya to amma gashi Allah madaukakin sarki ya ambaci yini a matsayin aqim bakarari to me ake nufi da wannan sai malamai suke fassara guda biyu malamai na farko suka ce abinda ake nufi da azabu yawmin aqim azabar wani yini bakarare shine ranar yakin badar suka ce saboda yakin badar abinda ake nufi yini ne wanda la khaira fihi babu alkhairi a cikin sa yini ne dake dauke da bala'i da musifa amma ga kafirai wanda Allah madaukakin sarki ya dandana musu azaba mai radadi an kashe mafiya yawa daga cikinsu an ribace wasu daga cikinsu an musu barna wanda ba a taɓe musu irinta ba kuma Allah madaukakin sarki ya musu haka ne da sahabban da suke yan tsirari ba su da wasu 300 da wani abu to wannan yini da Allah madaukakin sarki ya dandana wa mushrikan makka azaba mai radadi ta hanyar kashe mafiya yawa daga cikin jagororinsu manya-manya su Abu Jahal su Walid ibn al-Mughira da sauran manya-manyan mushrikan makka duk a wannan yaki na Badar aka kashe su wasu malamai suka ce shine abinda ake nufi da me azabu yawmin aqim azabar wani yini da yake bakarare wasu malaman daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a abinda ake nufi da azabar wani yini bakarare shi ma ana nufin ranar tashin alkiyama ne taukidi ne ga as-sa'atu ma'ana da as-sa'atu da azabu yawmin aqim duk abinda suke nufi shine ranar tashin alkiyama yinin tashin alkiyama sai dai kamar yadda ابن عاشور يكاو اسكيل تافنس التحرير والتنوير التفسيري يكي تيوا ابند اكي نفي دا عذاب يوم اقيم عذابر رانا تاشن القيامة كوكما دب دا تاشن القيامة وطا عذابا دا الله زي تورو مسو تحالا كاسو كافن تاشن القيامة واندا حسر آير امتعين تيوا عذاب يوم اقيم عذابر يني بكراري تنا رفنا تاشن القيامة شيني ابند يفي انغنسي sama da yakin badar ne tare da cewa da yawa daga cikin malamai tun daga kan tabi'ai har zuwa na bayan su sun tafi akan cewa abinda ake nufi da azabu yawmin aqim yakin badar ake nufi kamar yadda manya-manyan malaman tafsir irin su Mujahid da Ikrama da Sa'id ibn Jubair duk abinda suka tafi akai kenan haka nan Imamul Mufassirina Ibn Jarir Tabari shi ma abin da ya zaba kenan ma'ana azabu yawmin aqim ranar yakin badar ake nufi to amma Sheikh Muhammad Amin Dini Shankiti yace galibi alqur'ani idan za a fassara shi ana lura da ƙarina ta ayar da ta zo a gaban sa wajen fassara shi yace ayar da ta zo a gaban wannan ta nuna na tashin alƙiyama ake nufi da azab yawmin aqim ba ranar badar ba dan da Allah yace aw ya'tihum azab yawmin aqim ko azabar wani yini ba karare ta zo musu sai Allah yace al mulku yawma idhil lillah a wannan yini da azaba za ta zo musu to mulki na Allah ne wata rana ce ku mulki gaba daya yake kasancewa na Allah ne ita ce ranar tashin alƙiyama domin a duniya al-mulku yawma idhil lillah ko shakka babu mulki a wannan yinin na Allah subhanahu wata'ala ne a duniya mulki na Allah ne to amma za ku kalla Allah madaukakin sarki ya ara wasu daga cikin mutane bayan sa mulki wurare kala kala kasashe daban-daban garuruwa babu mutajuna kowanne akwai sarki akwai mai mulki to amma ran tashin alkiyama fa akwai wani mai mulkin bayan Allah? Babu, amsa shi ne babu. Shi yasa Allah madaukakin sarki ce maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin a wata ƙira'a. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanur rahim maliki yawmiddin. Mamallakin ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama. Allah shi ne mamallakinta shi kadai. Duniya Allah ne mamallakinta amma ya ara wasu. A Najeriya akwai sarakuna kala-kala ba ɗaya ba biyu ba uku ba duk ƙasar da kika ji a cikin ƙasashen duniya akwai masu mulki duk Allah ya ba su wani ɓangare aro na mulki su masu ɗana su ɗan jazaran su zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki ransu to amma idan aka tashi alƙiyama Allah maɗaukakin sarki zai tara mutane gaba ɗaya dukkaninsu da sarakunan da wanda ake wa sarauta da masu mulki da wanda ake mulka duk za su tashi a hay'a guda ɗaya ba wani wanda yake da bambanci da wani da mace da namiji duk ɗaya ne a wajen tashinsu duk za mu fito daga cikin kaburburanmu hufatan uratan ghurla duk za mu fito daga cikin kaburburanmu tsirara haihuwar uwarmu duk haka za a fito gaba ɗaya to a lokacin ina sarki yake ina mai mulki babu shine a lokacin Allah maɗaukakin sarki zai ce limanil mulkul yau a yau din nan wata rana ce yau din ita ce ranar tashin alkiyama mulki na waye duk sarakunan duniya da wanda suke gani su sun isa da wanda suke gani jagorori ne da wanda suke gani suna fada aji dukkanin su babu wanda zai iya bude baki ya magana malamai suka ce Allah madaukakin sarki zai ba kansa da kansa amsa yace lillahi alwahidil qahhar yanzu mulki na Allah ne na Allah ne shine lillahi alwahid wanda yake shi kadai ba shi da abokin tarayya alqahhar mai rinjayi ran tashin alkiyama kenan shine almulku yawma idhil lillah mulki a wannan rana ta tashin alkiyama na Allah ne subhanahu wataala shi kadai babu wanda yake tarayya da shi yahkumu bainahum kuma zai hukunci tsakanin mutane zai hukunci tsakanin mutane waɗannan mutane da suke shakka game da alƙur'ani da suke kafircewa alƙur'ani da manzon da yazo da alƙur'ani da wanda suke imani da alƙur'ani da wanda yazo da alƙur'anin Allah zai hukunci tsakanin su suwaye akan gaskiya suwaye akan bata suwaye akan daidai suwaye akan kuskure Allah madaukakin sarki zai hukunci tsakanin su yahkumu bainahum Allah zai hukunci tsakanin su hukunci kuma na gaskiya eh shine za a yi hisabi kowa zai san matsayinsa kowa zai san makomarsa Allah madaukakin sarki yace wa nadul mawazinal qist liyawmil qiyamati fala tudlamu nafsun shay'an wannan rana ce da Allah madaukakin sarki yace za mu aje mizani abin auna ayyukan bayi na gaskiya na adalci ba za a zalunci kowace irin rai ba wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha Allah ce aikin da mutum ya aikata ko da ya kasance kamar kwayar komayya ne za a zo da shi duk kankantar aikin da mutum ya aikata Allah madaukakin sarki ce za a zo da shi za kuma dora shi akan mizani za a yi wa mutum hisabi ko mutum sai ya gan shi shine yahkumu bainahum wanda suka kafircewa annabi ya rasulullahi ka kwantar da hankalinka rana tana zuwa ta kindillanci ai ba a duniya ne ake samun ranar kindillanci ba wallahi ƴan uwa babbar rana ta kindillanci ita ce ranar tashin alkiyama shine ranar kindilanci yawma tubula sarair yawmu taghabun ranar tonan asiri ranar tafin kamunga lokacin da mutum zai rika tafin kamunga na shikenan na shiga uku na lalace a shi haka abin ya faru babu dama a kuma da mutum duniya kuma ya gyara babu gyara abinda kika aikata kin aikata abinda kika yi kin yi shi zaki gani shi za a miki sakamako da shi ba za a ban dama in gyara ba eh shine amsar ba za a baki dama ki gyara ba alahira wallahi ba a yin gyara so da ka duk wanda yake da wani abin da ya kamata ya gyara ɗan uwa a duniya ake gyarawa duk wanda yake da wani abin da ya kamata ya bari a duniya ake bari daga lokacin da mala'ika ya zare ranka daga jikinka ka fita ya fita daga jikinka wallahi shikenan mutun ya rabu da aikin sa har abada sai hisabi kawai to Allah madaukakin sarki ce yahkumu bainahum zai hukunci tsakanin mutane ranar tashin alkiyama to sai Allah ya raba mutane gida biyu sai ce fallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka nagari sun yi imani da annabawa sun yi imani da dukkanin dangogi na imani sannan sun yi aiki nagari shine sun bi koyarwar wannan annabi abin guda biyu ne ko da kayi imani da annabi to sai ka bi koyarwarsa kayi imani amma kana abin da yake contrary da abin da annabin ya zo maka da shi eh to wannan har yanzu akwai sauranka ba yaushe yace akwai sauran rina a kaba idan aka tashi kiyama annabin zai sai ba ruwansa da kai ba kai ba shi abin da ya zo maka da shi da aiki kayi ne ka canza shi shi sa abubuwa ne guda biyu al-imanu wal-amalu salih imani shine kai imani da annabin al-amalu salih kuma shine kai aiki da abin da annabin ya zo maka da shi guda biyu ne ba sa rabuwa idan mutum yace zai bi annabi kawai zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya amma ba shi da imani bai furta kalmar shahada ba wannan ai wasan yara ne ko ya fi kama da wasan yara kamar yanzu misali arnan da aka san shi arni ne kirista duk wani abin da annabi ya ce sai ya ce shi ahlus sunna ne eh duk abin da annabi ya zo da shi ya zo yayi amma fa bai ce la ilaha illallah ba har yanzu kun ga aikin sa wa qadimna ila ma amilu min amalin ne ko faj'alnahu haba'an mansura ba shi da aiki to haka mutumin da ya ce shi ya yi imani da annabi ya yi kalmar shahada to amma kuma sai yake aiki ba irin na annabi ba idan annabi ya kawo aiki sai ya kawo kishiyar annabi sai ya aikata shi ma dai akwai matsala yan uwa biyin ake hadawa al-iman wal amalu salih to sai Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari fi jannatin na'im za su kasance a cikin aljannatai aljannatan ma kuma na ni'ima Allah ya sa mu daga ciki eh abin da yasa Allah madaukakin sarki anan waje ya ce fi jannatin bai ce fi jannatin bi jannatin saboda aljannatai ne ba aljannace guda ɗaya ba aljannace guda aljan ko duk mutum ɗaya ma idan ya shiga aljanna guda biyu za a bashi aljanna guda biyu za a bashi waliman khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki ya aiki nagari Allah ya ce za a bashi aljannatai guda biyu shine sai Allah ya ta tsaro yayi ta jero yayi ta bayyana mana irin abubuwan da suke cikin aljanna zawata afnan fihi ma ainani tajriyan fihi ma min kulli fakiyatin zawjan muttaqina ala furushin mata'in wa min istibarak fihi naqasurat at-tarfi Allah ya tajrowa Allah ya samu daga ciki dai aljanna ma sai ce wa min dunihi ma jannatan mudahammatan fihi ma ainani nadhakhatan fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman fihi khairatun hisan hurum maqsuratin fil khiyam haka Allah ya tajrowa mana su Allah ya ba mu su ya samu daga ciki so da ka aljanna ce guda ba aljanna ce shi sa duk mutumin da yawa Allah madaukakin sarki biyayya gidanki na aljanna ba fa guda ɗaya bane gida ne guda biyu haku da dama kowanne gashi kuma kowanne gida guda ɗaya ya ninka duniya sau goma ba fa Kano ba nake muku bayani ba fa Hausawa ba duniya gidanki ya fi duniya sau goma to talakan aljanna ma gaba ɗaya wanda shine in akwai talakan aljanna kenan idan akwai talakan aljanna wanda zai shiga aljanna daga ƙarshe daga shi ba wanda zai ƙara shiga aljanna gidan da za a bashi aljanna ya fi duniya sau goma to yake ya mu da za mu shiga aljanna a karan fari in Allah ya yarda kun ga gidan mu a yafi ƙarfin duniya sau goma kenan ko to kuma irin wannan gidan sau guda biyu so da ka mi kokari ne aiki mu shiga aljanna eh mi kokari mi aiki mu shiga aljanna kada mu bari shedan ya rude mu ya sama a cikin inda zai je wuta zai je shi shedan ya tabbatar wuta zai je ya tabbata wuta zai je shi sai yake so ya zama mu tabbatare haka yace inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir shi tunda Allah ya ce ya tsine masa albarka dan wuta ne sai ya shige ta to sai ce ya ubangiji in Allah da bazan shiga ni kada ba sai na jawo su to ke zikin yadda kin yadda jawo ki mun yadda jawo mu kenan to mu yi kokari mu fada da shedan Allah madaukakin sarki ba mu nasara akan sa to nau'in mutane na farko kenan fallazina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im Allah ce wanda suka yi aiki nagari suka yi imani Allah zai ba su aljannatai a cikin wa'anda aka yi hukunci kenan da Allah ya ce yahkum bainahum Allah zai hukunci tsakanin su to akwai wanda suka yi aiki nagari suka yi imani sai Allah ba su aljannatai na ni'ima kuma wallazina kafaru sai dai bangaren Allah ya mana tsiri da su wallazina kafaru amma waɗanda suka yi kafirci suka kafirce wa Allah suka kafirce wa sakon Allah wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu fa ulaika lahum adhabun muhin Allah ya ce irin waɗannan suna da azaba ta wulakanci suna da azaba ta wulakanci azaba ta su ma ta wulakanci ce za a yi musu azab dan shi ka'idar dan wuta tun daga kabarin sa yake fuskantar wulakanci har zuwa wutar jahannama Allah ya kiyaye wallahi yan uwa daga lokacin da mutum ya mutu babu imani ko mutum ya mutu bai aiki na garba daga cikin kabarin sa zai fara fuskantar matsala ba sai an je ko ina ba tun daga kabarin sa zai fara fuskantar wulakanci za a dake shi a muzkuna masa a matse shi a cikin tun a cikin kabarin sa mala'iku za su dake shi sannan ya ga yaga ayyukansa da ya munana a cikin mummunar kama yaga baka kekirin a cikin mummunar kama yace kai kuma waye kai a cikin wannan mummunar kama me kake nema a gare ni yace ni ne ayyukanka da kai a duniya wulakancin kenan tun a cikin gabar sai fara ganin wulakanci ni ne abu kaza da kake zai ta zura munanan ayyukanka ni ne abu kaza da kike yi ni ne abu kaza da kike yi duk zai zero muku kuma baki da iko ki kore shi a lokacin dole sai ku zauna tare da shi sannan Allah madaukakin sarki ya sa dan bude tagar wuta tirarin wuta da hamamun wuta da warun wuta da samamun wuta ya rika shigo cikin kabarin mutum Allah ya kiyaye to babban bala'in kuma shine idan Allah ya tashi kiyama sa za a yi hisabi babban wulakancin kenan babban wulakancin kenan Allah ya ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah yan wuta zaka gansu khashi'atan absaruhum gannan su idanuwan su sun kaskanta tarhaqu mudhillah kaskanci ya kan musu sun hadu da kaskanci a ranar a wajen hisabi a cikin kaskanci lokacin da za a ba mutum littafin sa ta baya za a bashi wa amma man utiya kitabahu wara'a zahirihi Allah ya ce fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira wanda aka bashi littafin sa ta bayan sa wanda kaskanci ya fi wannan tun a bada littafi wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce sai an samu hannunsa na hagu an zira shi a cikin cikin sa ya fito ta baya sannan a bashi shine abinda ake nufi da wanda aka bashi littafin sa ta hannun hagu ta baya da hannun hagu kuma ta baya fa sofa ya da usu bura zai rinka kiran cewa na shiga uku na lalace na halaka sai Allah ya ce wa yasla sa'ira kuma tabbas ya shiga wutar sa'ira to sannan kuma mafi munin abin shine idan aka samu tun a wuta anan zai ga kaskanci bayan kaskanci wulakanci bayan wulakanci shine Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyinmu irin waɗannan fa ulaika lahum azabun muhin suna da azaba ta wulakanci Allah ya kiyaye sai Allah madaukakin sarki ce
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم
Allah madaukakin sarki ce wallazina hajaru wadanda suka yi hijira fi sabilillahi saboda Allah thumma qutilu sannan aka kashe su bayan sun yi hijira a wajen yaki kenan wajen jihadi aw matu ko kuma suka mutu la yarzuqannahumullah Allah ce tabbas haqiqa dahir Allah madaukakin sarki zai azurta su rizqan hasana kyakkyawan arziki wa inna allaha haqiqa allah madaukakin sarki la huwa khairur raziqin shine mafi alkhairin masu azurtawa la yudkhilannahum lallai allah madaukakin sarki zai shigar da su mudkhalan mashiga yardawnahu da zasu yadda da shi wa inna allaha lallai allah madaukakin sarki la alimun masani ne mai cikakken sani halimun kuma mai juriya ne cikakken juriya Allah madaukakin sarki ya ce wallazina hajaru wadanda suka yi hijira fi sabilillahi saboda Allah anan wajen Allah subhanahu wataala yana so ya tabbatar mana da falalai hijira ne da kuma ladan hijira da yadda hijira take daukaka darajar ma'abucinta yan uwa abinda ake nufi da hijira shine mutum ya tashi daga garin da ya kasa yin addini aka hana shi yin addini yadda ya kamata ya koma garin da zai samu dama yayin addinin sa yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi kuma wannan shine hijira ba abinda ake nufi hijira shine ka tashi daga garin musulunci ka koma garin kafirci ba shi bane galibi haka muke dauka in aka ce hijira shine mutum ya tashi daga garin kafirci ya koma garin musulunci a'a ai kada kuma ta tafsirin mu na shekaran jiya na ba ku labari Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi mutanansa daga garin Makka garin kafirci ne a lokacin sun tafi Habasha garin Najashi garin Kiristoci garin kafirci ne a lokacin kuma hijira sunanta kun ga an hijira daga garin kafirci zuwa ina zuwa garin kafirci kuma sunanta hijira amma abin da za ku dauka shine an yi hijira ne daga garin da aka hana musulmi yin addinin su yadda ya kamata sun koma garin da za a ba su dama da freedom su addinin su yadda ya kamata shine Habasha to wannan ita ce hijira kuma hijira ɗin uwa tana nan a wanze har zuwa tashin alkiyama eh babu abin da yake so hijira kada a ce wani kada wani ya ce a'a ai yanzu babu hijira ba haka ake nufi ba hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa la hijrata ba'da al-fathi babu hijira bayan fatuhu makka abin da yake nufi da wannan hadisin shine babu hijira daga garin makka a koma madina saboda daga garin makka da garin madina sun koma garin musulunci yanzu da garin makka garin kafirci ne garin hana musulmi yin addinin su ne garin madina shine garin da musulmi suke samun dama cikakkiyar su addini to sai annabi ya samu dama ya je ya yaki garin makka ya bude shi sai shi ma garin ya kasance karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance shi ma garin musulunci ne to kuma ina mutum zai je so haka ko mutum ya taso daga garin makka ya dawo madina ba hijira yayi ba so haka hijira abace mai matukar falala da daraja a cikin addinin musulunci to sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labari cewa wallazina hajaru wadanda suka yi hijira daga cikin musulmi kuma fi sabilillahi sun yi ta ne saboda Allah Allah madaukakin sarki ya kawo lafazin fi sabilillahi dan ya kasance hijirar su babu wani gharab daga cikin agharabid duniya ba su da wata manufa ta duniya sun yi ta ne dan Allah dan akwai wanda suke jira dan duniya kamar yadda hadisi na farko ya kasance a cikin hadisi 40 hadisi ko man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi ko fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu kunga ila ma hajara ilayhi Allah madauk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wanda duk ya hijira saboda Allah da manzansa to shine wallazina hajaru fi sabilillahi wanda ya hijira saboda Allah dan ya samu ladan Allah madaukakin sarki dan ya koma inda zai yi addinin sa yadda ya kamata shine alhijratu fi sabilillah sai Allah madaukakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to sakamakon hijirarsa ladan hijirarsa yana nan a wajen Allah madaukakin sarki zai taskance masa shi zai aje masa shi kuma zai koma ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inda yake a garin Madina amma sai annabi ya ce man kanat hijratuhu lidunya wanda take hijira saboda duniya ma'ana wani abin duniya ne zai kai shi akwai wani kasuwancin sa wanda ba zai tabbata ba sai ya hijira saboda ka sai ya hijira din yaje ya tabbatar da kasuwancin sa a can wannan ba dan Allah yi ba awim ra'atin ko kuma ya hijira ne dan wata mace yankihu ha da zai aure ta ita macen ta koma garin Madina sai ta ce ba za ta aure shi ba sai ya dawo da bai ne hijira saboda Allah ba amma saboda mace dan ya samu aure sai ce mata to zan dawo sai ce to alhamdulillah yanzu nayi niyyar hijira sai tashi tafi garin Madina wannan ba dan Allah yi ba eh wasu malaman suka ce wannan hadisi asbabul wurud din sa shine saboda wani mutum da ake ce masa muhajir ummu qais wata mata ce ummu qais tace ba za ta aure shi ba sai yayi hijira ya dawo garin Madina shi kuma yana son ummu qais saboda ka sai gaba zai ijuriya ba sai ya hijira daga garin Makka sai kuma garin Madina dan ya auruwa ummu qais shine sai annabi ya ce fa man kanat hijratu lid-dunya aw imra'atin yusiba fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijira suna ga abin da hijira domin sa ma'ana bashi da ladan komai to shi sai Allah ya ce wallazina hajaru fi sabilillahi wadanda suka hijira saboda Allah thumma qutilu sannan aka kashe su bayan sun yi hijirar sai aka kashe su a wajen yaki yaki ya tashi aka kashe su aw matu ko kuma suka mutu ba wajen yaki ba ma'ana sun mutu hatfa an fihim kenan sun mutu kawai akan shimfidar su saboda rashin lafiya ko wani abu ba wajen yaki ba sai Allah ya ce la yarzuqannahum duk su biyun da wanda ya mutu a wajen yaki da wanda ya mutu akan shimfidar sa in dai sun yi hijira Allah madaukakin sarki zai azurta su rizqan hasana da arzikin da yake mai kyau mai arziki mai kyau ita ce aljanna Allah ya samu daga ciki haka nan Allah subhanahu wataala yana ga mana cewa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah Allah madaukakin sarki ce wa man yakhruj min baitihi wanda duk ya fita daga gidansa muhajiran ila Allah yana mai hijira zuwa ga Allah madaukakin sarki wa rasulihi dan yaje wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taimake shi thumma yudrikuhu al-maut sannan sai mutuwa ta riske shi a hanya bai kai ga wajen annabin ba sai Allah ya ce faqad waqa ajruhu ala Allah tabbas ladan sa ya tabbata a wajen Allah ladan hijira da ake ba kowanne mai hijira shi ma za a bashi tabbatacce to shi ma wannan haka ne mutum biyu ne sun yi hijira ɗaya sai ya je jihadi aka kashe shi ɗaya kuma sai ya mutu akan shimfidar sa to sai wasu su ringa ɗaukar cewa ai mai jihadin shine mai falala wanda ya mutu akan shimfidar sa bashi da falala to sai Allah ya ce da wanda ya jihadin da wanda aka kashe shi da wanda ya mutu akan shimfidar sa in dai sun yi hijira ne saboda Allah to dukkanin su Allah madaukakin sarki ya ba su aljanna gaba daya kun ga ladan hijira kenan da falalar ta wa inna allaha la huwa khairur raziqin allah madaukakin sarki lallai shine a mafi alkhairin mi azirtawa sai allah ya ce la yudkhilannahum tabbas allah zai shigar da su mudkhalan mashiga yarzawnahu da zasu yadda da ita ina ne allah madaukakin sarki zai shigar da masu hijira ita ce aljanna dan babu wata mashiga da za a shigar da mutum ya yarda da ita kamar aljanna to haka allah madaukakin sarki ya ce zai shigar da su yayi musu alƙawari kun ga sai da ya kawo مؤكدات لا يدخلنهم غالب تاء القسم قانون التوكيد الثقيل لا يدخلنهم للي تبس حقيقه والله سي الله يشغل دسو انا مدخلا وتمشغا يرضونه ده ياس يدد ايتا سي الله سي وان الله للي الله منكن سركي لا عليم مسني كما حليم ميجورياني ميكود كاينه غما ده abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya samu daji lokaci ya riga ya yi insha Allah ta'ala an zama dakata sai ranar asabar idan Allah madaukakin sarki ya kai musu tura daga inda muka tsaya abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya da ku kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah